بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
من فوائدي قول اللسان عن الكذب والدور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطن كله.
عليك ومن الفرائض ينا دغا cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi akan bayinsa. Saunul lisani anil kadhib, wato mutum musulmi ya kiyaye harshen shi, ya kame harshen shi daga sheka ƙarya. Ƙarya zamanto an samu mutum musulmi gashi cikakken musulmi, amma kuma ya ta'ammadul kadhib, yana gangamta yin ƙarya a zancen shi kashi goma, in ka kasa kashi takwas duka ƙarya ne, duka zancen banza ne. Wannan haramu ne, bai dace ga mutum musulmi ba, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin ƙarya a cikin addini na musulunci, a cikin Alƙur'ani. Haka nan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi bayani akan cewa ƙarya haramu ce. To, yana daga cikin abubuwan da yake wajibi ne akan mu, mu kiyaye harshenmu daga faɗar ƙarya. Wato, dukkan abin da baka ji baka gani ba, to kada ka yi ƙoƙari ka taɓuka bakinka ka ce sai ka faɗe shi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. To, malamai na musulunci sun kasa ƙarya gida biyar. Akwai ƙarya wanda take ta wajibi, dole ne ma mutum ya yi ta. Akwai ƙarya wanda take mustahabbiya, akwai ƙarya wanda take makaruhiya, akwai ƙarya wanda take haramu, akwai ƙarya wanda take mubahi. Wato, ƙarya wanda take ta wajiba, ta dole ce mutum ya yi ta, wato irin ƙarya ta azzalimi. Ka san wannan mutum azzalimi ne, in ka ce wani akwai dala ɗari a gurin shi, to ƙwace ta zai. To, a wannan lokacin haramu ne ka ce mai akwai dala ɗarin wannan a gurin wani, saboda ka san zalumcin shi zai iya ƙwace mishi ita. To, zaka iya cewa, zaka ce eh ba shi da kuɗi, ko ka ce a ba kuɗin shi bane na wani. An gane ko? To, duk wanda ka san azzalimi ne zai ɗauki kayan wani, to haramu ne a gare ka a lokacin ka ce in kai ƙarya kai haramu. A zaka diba kai kuskure ma yanda zaka fitar da kayan ɗan uwanka. Akwai wanda take mubahiya, mustahabbiya, irin ƙarya da mutum zai yi, sheka ƙarya da zai a wajen abokana adawa, kafirai su tare ka su ce mutane nawa ne kuka zo da su, buku wuce ku 300 baka ce kai yanzu haka wanda na bari wajen mu 15,000 ne, babu laifi ka sheka ƙarya a wannan gurin, ka ce kuma yanzu naji yanzu yana waya an ce ko akwai 20,000 a baya suna dawowa. Gari ki tashi. To, ya halitta wannan mustahabbi ne. Akwai kuma ƙarya wanda take wato mubahiya, irin mutum ya ɗan yi wa matashi zance dai na yau da gobe, amma kalera ka yi kullum, irin ladi laraba, lokaci zuwa lokaci in suna shere da ita, ya dinga shigo da wani zance wanda a cikin shi akwai kuskurima, saboda zaman shi da ita ya tafi da kyau. To, ita ma ba laifi wannan lokacin ta dinga ɗan sayowa wani abu wanda a ciki akwai ziyada. An gane ko? Akwai kuma ƙarya wanda take haramu, ita ce wanda duk wanda ta zamanto ƙaryar da ta zamanto ba ta daga cikin waɗannan da aka ambata a baya. Haka nan kuma ƙarya irin yadda za ka gyara tsakankanin mutane guda biyu, wani da wani sun yi rigima, to ka zo ka ɗan ɓala ƙarya a ciki ka ce na ji fa abokin rigiman ta haka, wannan yana cewa ya yi nadama akan abin da ya maka, wallahi yana nadama akan shi, ka ce a ni dama na san ya yi nadama. Kuma shi ma ya tashi daga gurin ka, ya je shi ya tarra wancan ki, ya ce wallahi yana nan yanzu ya yi nadama, yanzu daga gurin shi ne na taso. To, saboda ka ce yanzu haka shi yana nan yana shirye yanda zai tunkare ka da shi, ya ce a ni bani da matsala, ai ni bani da matsala, a masallaci ma ya guri ɗaya muke sallah da shi, in ka je kai yanzu kuka yi sallah sai ka raka tunanin shi ne ya dawo, shi wancan raka tunanin kai ne ka dawo. To wannan yana daga cikin abin da yake furilla akan mu, mu kiyaye harshen mu daga yin shi. Wazur haka nan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu, mu kiyaye harshen mu da yin shi da shaida zir. Shaidar ƙarya baka ji ba, baka gani ba, a zo kuma a kafa ka a matsayin kai ne shaida, ka daidaita yanda za ta hudda wannan wanda ya nemi shaidar daga wajenka, wannan haramu ne. Wal fahsha'i sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu, mu kiyaye harshen mu game da yin sa. Al fahsha wato maganar banza, dukkan wata magana wanda take ta banza ce, maganar batsa ce, maganar lalata ce, to wannan mu kiyaye harshen mu daga irin furta wannan maganar. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ghibati, sannan kuma haka nan haramu ne a gare mu mu dinga cin naman waɗansu, mu zauna mu bude fajikin waɗansu, mu dinga tattaunawa akan wannan waɗansu, wanda zai iya yiwuwa aikin da za mu tattauna nasu wanda suke yi mu ma muna aikata shi, amma mu mu danne namu mu ki tattaunawa akan namu, mu je mu raka tsatsagar waɗansu, wannan haramu ne mu dinga yin wannan. Idan aka ce al-ghiba ba ana nufin kai da mutum ba ka lika mishi abin da baya yi, abin da an san yana yi 100%, ka raka fada, wannan ita ce al-ghiba, wanda kuma in ya zo shi kai tsaye za ka iya riha fajikin ka shiga wata hira. To wannan shi ne abin da yake haramu mu yi shi, amma ba wai abin da mutum baya yi kuma ka lika mishi ba, wannan ka mishi ƙarya, ba jiba bace ta fi jiba wannan girman zunubi. An gane ko? Dhikruka akhaka bima yakrah, wannan ita ce al-ghiba, ka ambaci dan uwanka da abin da baya so a ambace shi da shi, ka san sare kuma abin a tattare da shi yake. In har kana so ka mishi magana da abin, ka tankare shi da kanka, ka je ka kira shi ka mai nasiha. Wannan namimati sannan kuma yana daga cikin abin da yake farilla ne akan mu, mu kiyaye harshen mu daga annamimanci. Annamimanci shine dokan zance na wannan majalisi, ka kai shi zuwa waccan majalisa da niyyar ka hada tsakankaninsu, wato ka kawo gulmarwa ne saboda ka hada tsakankanin wane da wane, wannan shine abin da ake ce da shi annamimanci, ba irin namu bane yanzu wanda zaka yi abu dan ayi raha a ce kai wani annamimi ne. Wa annamimancin da yake da matsala a addini shine annamimancin da shine naqalul kalami min majlisin ila majlisin akhara ala wajhi al-ifsad, wato ka dauki zance daga wannan fadar zuwa ga wata fada amma da niyyar dan kalalata tsakankaninsu, ko kuma waji naqalul kalami min fulanin ila fulanin ala wajhi al-ifsad bainahuma, wannan shine ake ce da shi annamimanci. To amma naqalul kalami min fulanin ila fulanin ala wajhi al-islahi bainahuma, ko naqalul kalami min majlisin ila majlisin akhar ala wajhi al-islahi bainahuma la yusamma namimatan, ka dauki zancen wannan majlisar ka kai waccan majlisar, amma kuma kai nihinka saboda su ƙara shakuwa ne, su ƙara abokantaka ne, su dauki waɗannan mutanen kirki ne, wannan shi ba a ce mishi annamimanci. An gane ko? In aka sanka da wannan ba za a ce maka annamimi ba, amma in aka sanka ya ce dama ni na haɗa wane da wanci su kai faɗa, ni na haɗa ƴan unguwa wane da wane su kai faɗa, shi yana zanowa abin da ya aikata bai zano na ɗaya na kirki ba, shi dai kawai ya san kawai shi dai gwani ne na shirya gadda zare. To duk wanda yake gadda zare shi ma wata rinyi mishi za a yi. Na'am. Wal batili kullihi, wato yana daga abin da yake wajibi ne akan mu, mu kiyaye harshenmu game da faɗarsa, barna ga baki ɗayanta, wanda malam ya zano da wanda bai zano ba, wannan saboda duk abin da zai iya shiga kalkashin abin da ake cewa al-batil, to haramu ne mutum ya kiyaye faɗa da bakinsa, haramu ne akan shi, wajibi ne kuma ya kiyaye harshensa daga faɗarsa. Na'am.
Qala rasulu alayhi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, wa qala alayhi salam ya husayn bislam mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
To shikenan, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi ingantacce, manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dukkan wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe, dukkan wanda ya kasance yayi imani da Allah, yayi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccinsa, shine wato ya cancanci ya bauta mishi, shine yake ciyar da shi, shine yake arzuta shi, kuma shine zai amshi ransa a lokacin da ajalinsa yayi, kuma yayi imani da cewa akwai rana ta ƙarshe wanda a wannan ranar ce za a bambance tsakankanin kwaya da tsakuwa, tsakankanin jaba da bera, tsakankanin wato nagari da na banza. Ya san cewa a wannan ranar ce za a fallasa wato yawmu tublas sarair. To yayi imani da waɗannan guda biyu. To fal yaqul khairan, ya faɗi alkhairin da za a bashi lada a kai, ana fal yaqul khairan yusabu alaihi, wato ya faɗi alkhairin da zai samu dimbin lada a kai. Ya faɗi wata aya ta alqur'ani ce, wani hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne, umarni ne da kyakkyawan aiki, hani ne ga mummunan aiki, istighfari ce, hailala ce salatin annabi ne, wato wani aiki ne daga cikin ayyuka wanda yana da yaqinin cewa wannan zai janyo mai rahama a wajen Allah subhanahu wataala. To ya faɗi wannan alkhairin da za a bashi lada a kai, au liyasmut, wato ko kuma yayi shiru, yayi tsiti, ya ja bakin shi ya rufe game da faɗar sharrin da za a iya yi mai ukuba a kan shi, ana auliya sumut an sharrin yu'aqabu alaihi, ko kuma yayi shiru ya kyale dangane da faɗar sharrin da a gobe kiyama zai janyo mai masifa, a gobe kiyama zai janyo mai bala'i. Duk wanda ya zamanto ya sakawa bakin shi ragama abinda bakin shi yake so zai faɗa, abinda bakin shi yake so zai faɗa, ya tauna shi bai tauna shi ba, to shi kuma zai kai shi mahallaka. Duk wanda yake so ya samu mahallakar shi a kusa, ya saka wa harshen shi ilzami, yayi duk abin da yake so, to a wannan lokacin cikin dan lokaci dan kankane zai iya janyo wa mutum bala'i. An gane ko? Haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa ga Mu'adhu bin Jabal. Mu'adhu bin Jabal ya ce, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, fa qala tsakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim. Yace ai kai ma kuskuren fahimta, ya za ai karaka zancan wai harshe za a maka tambaya akan abin da yake fada? Ai shi shine umul khaba'is, ai duk wanda kaga ya shiga wuta, to dalilin harshen nashi wannan ne, ya ji furta kalmar shahada, yayi ta'addanci, yayi magana wanda take hada bautar wani da Allah, wanda zai sa ta iya dawo ma cikin wuta, ko ya faɗi wata kalma wanda za ta je mushi fushin Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma'aiki mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yana daga kyakkyawan musuluncin mutum ya bar dukkan abin da bai shafe shi ba, dukkan abin da bai shafe ka ba to kada ka ce zaka shiga ciki, duk maganar da ba sa ka ba ciki to kada ka yi kokarin ka sa kanka ciki, ka kyale ka gode wa Allah da bai sa ka ba cikin wannan maganar, kawo ka sa ido ka kalla, kai ka zamanto mushahiduna, ka zamanto daga cikin yan kallo. Amma in ka ce zaka sa kanka cikin abin da bai shafe ka ba, to a kullum man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi, to duk wanda ya shagaltu da abin da bai dame shi ba, to abin da ya dame kan kuma zai kubce maka, abin da ya dame kan lokaci zai huce baka yi shi ba. Kai kana tambaye-tambaye, kai kana zaune kana karatun risala, kana karatun askari, kana karatun motsa, amma ka zo ka ga wani da haifin ka ce wai nawa kasi wannan haifin kin taka, ba wani mai risala ba ka gani ka ce wannan risala ta haku mai kyau ce nawa kasi ta, alka ce zaka siya haifin na ɗaya baka da niyyar siyan ta. Na biyu, koda kana da kuɗin nata ba za ka siye ta ba. Na uku kuma, koda za a baka ita kyauta za ka nemi wani ka ce sai da maka ita, amma ga shi kana tambaya nawa ka siye ta. Ko ga wani ya zo shi da wata latsitsiyar motar shi, kai ba ka da kuɗin siyan mota, ba ka da kaza, ba ka da kaza, amma kuma ka rika tambayan nawa ka siye wannan motar. Wannan duka yana daga cikin mala ya anika. Ko kuma irin mutum ya samu aiki na gwamnati an mallaka shi a wani guri, shi kuma albashi da masirran ne ka raka tambaye shi wai nace kuke doka a wata ba wuda albashi sirran ne wannan bai da me ka shi dai yana kashe matsalolin shi kamar dai yace maka 100 yake doka 70 yake doka 120 yake doka wannan tare je gare ka an gane to wadan duka bai dace ba duk abin da ka san ba bai dame ka ba to kalka sa kanka ciki na'am
harrama Allah subhanahu dima'al muslimina wa amwalahum wa a'radahum illa bi haqqiha
wa harrama Allah subhanahu dima'al muslimin Allah tsarkakeken sarki ya haramta zubar da jinane na musulmi haramu ne zubar da jini na musulmi wa amwalahum haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kwacewa dukiyoyi na musulmai illa bi haqqiha face sai da haƙin su wato sai dai in ya zamanto mutum ya cancanci ya bada zakka babu wani mani daga cikin mawani wanda za su hana dauki zakkan nan ya bada kuma ya ki badawa to a wannan lokacin ya zamanto dole amshi zakka daga wajen shi kurhan kamar yadda muka faɗa a lokacin da muke karatu irshadu salik wa a'radahum sannan kuma haramu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zubar da wato mutunci na musulmai zubar da mutuncin su wato zubar da mutunci shine yanzu mutumin da ake ganin shi da kima ake ganin shi da daraja kai kokari ka zubar mai da mutuncin shi a wannan gurin shugaban mutane koda wato kai a gurin ka kasa yake da kai galabaitacce ne a wajenka to bai dace ba a gaban su ka zubar mishi da kima saboda kowa wato ka bashi matsayin shi anzilun nasa manazilahum ko da ke cewa hadisi ma malamai sun yi magana akan shi amma dai ala kulli halin ku saukar da mutane a masaukin da ya dace da ajiye su wannan ka sani sarai shine malamin yan unguwa kaza to bai dace ba a gaban daliban shi ka zo ka yarfa shi ko da zama to kuskure yake abin da ya dace shine ka kira shi share da malamin yanda Allah ya tara maka kasa bai kamata ba a ce a yanzu kana koyar da karatu wannan haka da kura da yawa ya kamata a ce aje ai karatu a gaban malamai amma in ka zo ka mishi haka a cikin almajiran shi ka fallasa shi to zai iya yiwa a lokacin in ya ce a baka kashi to dan ne ka su baka kashi kai kana tunanin cewa ka zo ka nuna mishi ka fi shi ilimi shi kuma ya nuna maka ya fi ka masu ƙarfi a gare to bai dace ba a zubar da mutunci na musulmi wato mutunci ana kiyaye shi akwai ad-daruriyatul khams wanda wajibi ne wannan a kiyaye su akwai hifzul aqal akwai hifzul dini akwai hifzul nasl akwai hifzul ird akwai kuma hifzul nasab ina ga ita ce hifzul ird nasl ita ce hifzul nasab na dai mata guda biyar ne dukan su kuma ala tartib hifzul aqal da kuma hifzul din da kuma hifzul nafs da kuma hifzul mal da kuma hifzul nasab su biyar ne to wannan bai dace ba haramu ne mutun ya zubar da jinin da mutuncin dan uwan shi musulmi sai dai in ya cancanci a zubar din sai dai in haƙi ya keta ya keta doka wanda za a zubar da mutuncin nashi yanzu kaga misali a ce wani mazinaci ne wannan in kana ganin shi da kima shi ta zube to amma sai ya je zinar to ya kace zo a ce mishi an kai shi gaba alƙali za mu shi bulala 100 kace to kawai dan sun ga yana samun kuɗin shi kawai a ce mishi bulala 100 a ce a ba kuɗin ba a kalla saboda ya keta doka shi yasa za a dora za doka za ta yi aiki akan shi na'am
wala yahilu da mumri'in muslimin illa an yakfura ba'ada imanihi أو يزني بعد إحسانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين
تو شي كان مالن يتي ولا يحل دم امرئ مسلم وتو زبر ده جني زبر ده جنن متوم مسلم باي حالتا إلا بهذه الأمور wato illa bi ihda hadhihi al-umur face sai dai idan ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan al'amura na farko an yakfura ba'da imanihi wato ya kafirta ya fita daga cikin musulunci bayan da yana cikin musulmai kawai tunanin shi ai musulunci kauyenci ne musulunci gidadanci ne duk wanda yake musulunci to bai ma fahimci abin da duniya take tafiya da shi ba in kana so kanka ya waye shine ra'ayinka ya zama to irin ra'ayin yan Faris irin ra'ayin Turai irin ra'ayin kaza irin ra'ayin kaza kare ka shiga irin tasu da wani tsari irin nasu economy ko ni irin nasu wato shi yake gano wannan shine ci gaba shine wayewa yace kuma sallah dama da ake yin ta kawai saboda dai an rasa aikin yi ne amma yanzu harkar kasuwanci sun shagaltar da mu gashi ana wannan ana zuwa kollo bayan la'asar hal magruba wannan duka ai ya isa a ce ai an tarne ma inda su farci saboda jikinka kalle lalace da wuri to wannan za kashe shi matukar an yi ta mai nasiha tsawon kwana uku aw yazniya ba'da ihsanihi wato ko kuma yayi zina bayan an katange shi bayan an mai aure suna tare da matar tashi ko ku a'a ba sa tare da ita yaje ya yi zina ya sadu da wata wanda ba matar shi ba kuma ba akan shubha ba to za a jefe shi saboda tudra'ul hudud bishubhat an gane ko aw yaqtula nafsan bighairi nafsin na uku ko kuma ya kashe rai ya kashe mutum musulmi wanda wannan wanda ya kashe din ba tare da ya kashe wani ba an gane ko to shi ma wannan za a iya zubar mai da jini an gane saboda wannan duk wanda ya kashe ran wani to alqisasu za a yi an gane ko qisasi shine shi ma a kashe shi kutiba alaikum alqisasu fil qatl al hurr bil hurr والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أو فساد في الأرض وتوكوكما يبرنا أتشكين كسا أنسان شدن تأدني yaƙwace dukiyar wane yana daga cikin waɗanda suka sa hannu wajen kashewa wane yana daga cikin wanda suka sa hannu wajen wane ya rasa dukiyar shi wajen wane ya rasa gidan shi wajen wane yayi kaza an san shi kawai dan ta'adda ne kawai akwai wanda yake dan ta'adda ne a cikin gari amma ba za ku gane ba da shi ake zawwa da sawa hannun shi ake zawwa ai duk waɗansu sace-sace da ake to irin wannan aka kama shi ma kal ajiya mishi dadi duk wanda aka san cewa yana daga cikin wato miyagu wanda su suna zauna a cikin unguwa amma kuma su ne suke ba da fulankin unguwar ga baki su zo su kuma su yi aiki a cikin ta su ne suke ba da tsarin da za a bi a shigo lamarin in aka shigo to za a ci nasara akan shi su kuma baki kai tsaye tunda an ba su lokaci suna dawowa shikenan za a ci nasara to amma sai a yi ci muci to irin waɗannan mutanen da dan gari akan ci gari idan aka kama su aka ci nasara akan su to za a tsaida musu wato hukuncin da ya dace da su za a musu hukuncin da ya dace da su sai a diba a ga katsuratu muqamihim fi hadhal fasad dade wasu da suke a cikin wannan barna da kuma abubuwa da dama wanda aka dauka na mutane da kuma wani wanda hal an kai zuwa ga kashewa rai wani an kai zuwa ga kaza wani an kai zuwa ga kaza to sai a diba ayi hukunci gulgudan yanda wato shi alkali zai diba ga gulgudan yanda ba tare da an ci zarahin shi wannan wanda ya sa hannu cikin wannan lamari ba kuma ba tare da an tawaye haƙin su waɗannan talakawan da aka yi ta musu aika aika a cikin unguwarsu na'am aw yamruqa min ad-dini wato ko kuma ya fita daga cikin addini ya fita daga cikin addini ta hanyar ya kudurce wani abu wanda yake nuni akan fitar shi daga cikin addini akwai abin da koda mutum bai ce ba shi ya fita daga addini abin ya fitar da shi daga addini duk mutumin da kaga in ya zauna yana zagin sahabbai zagin sahabbai wannan yana fitar da mutum daga cikin addini na musulunci zagin sahabbai kaman ka ƙaryata aya ce ta alqur'ani kace qur'ani ƙarya ne ka ƙaryata qur'ani yana daga cikin abin da yake fitar da mutum daga cikin addini na musulunci ba sai ya zo ba ya ce kai qur'ani na ku wannan gide mu mun imani da shi ba kaza kaza kawai in ya zage sahabi ko ya ce maka shi yanda ya yi imani da qur'ani kai baka yi ba da shi wallahi daga baki ne yake fada abinda Allah ne ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani yace ba haka ba Allah yace radiyallahu anhum wa radu anhu shi kuma yace a shi bai yadda da su kuma yana da awar cewa shi mumini ne yana bautawa Allah wannan yana fitar da mutun daga cikin addini na musulunci an gane ku musamman kuma mutun ya zagi kamar nana Aisha Allah ta'ala ya kare yadda da ita zagin nana Aisha yana fitar da mutun daga cikin addini na musulunci saboda ayoyi kusan guda 10 Allah ya saukar akan ta wanda yake wanke ta akan abin da aka tuhunce ta da shi to wannan da yawa za ka ga cewa waɗanda suke da awar imani suke da awar musulunci suke da awar sune masoya annabi amma za ka ji suna fadar maganganu na rashin kirki na rashin ladabi ga matarsa iyalinsa na Aisha suna ce mata karuwa wanda wannan yana fitar da su daga cikin addini na musulunci an gane ko sannan kuma taba kimar wato wani daga cikin masu daraja magabata yana iya maka naqas fiddin ana iya kawo maka tawaya a cikin addini wa illam tu kaffar an gane ku wadanda ba su kai matsayin sahabbai ba ka taba kimar wani kai ta zage shi kai ta cin mutuncin shi ka budo fajikin shi wannan yana iya janyo maka wato tawayar addini irin misali ka budo fajikin al-Imam al-Bukhari ka ce kaza 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 yayi ta kawo lalata a duniya yayi ta kaza yayi ta kaza jahabidatul fudala ka ce musu mutanen banza to kai kake ga zaka sha to duk irin waɗannan abubuwa da dama wanda a haka mutun sai ya ce shi musulmi ne amma kuma yana aikata waɗansu abubuwa wanda sun sabawa musulunci 100% an gane ku to wannan in ya zama to mutun shi ma irin wannan hukuncin sa shine a tsayar mai da dokar da ta dace da shi an gane ku za a ga cewa ko da su khawarijawa wanda suka zo a zamanin Ali ibn Abi Talib wanda suka bayyana a wannan lokacin su da awarsu su sune masu addini na gari Ali ibn Abi Talib wato yanzu ya fara bin siyasa ya fara bin shugabanni ya fara bin masu kuɗi yasa ya zama to sun mai tawaye suka je su guri ana ce da shi Harura wata ƙauye ce suka kafa wato gindinsu anan suka zama to sun samu shugabansu da babbiya da komai da komai suna ganin ya halitta al-khuruju ala imamul muslimin wato yi wa tawaye ga shugaba na musulmai wannan kuma wato kasur kumin jahilcin su shi ya kai su zuwa ga wannan wanda kuma khawarijawa suna daga cikin al-da'ifatud dalla wato jama'a wanda take batacciya da kan turba mai kekkiya saboda al-khuruju ala al-imami wannan bai halitta ba an gane ku na'am
ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال او جسد او دم
مالا yace ولتكف يدك sannan kuma wajibi ne akan ka ka kame hannunka amma la yahillu laka gabarin taba abin da bai halitta ba a gare ka doka ne shafa ce zubarwa ce bai halitta ba ka kame hannunka gabarin dukkan abin da bai halitta ba a gare ka min malin na dukiyar mutane dukiya ta mutane ta mu duka bai halitta baka sata a jihunka dukiya ta wani bai halitta baka doka ka sata a jihunka da niyyar kai imtilakin ta ka rike ta a matsayin dukiyarka wanda zaka iya mata komai da komai kamar yadda zaka yi wa dukiyarka an gane ku abinda ka samu a kasan tsuntuwa bai halitta kai tsaye ka ci shi ba wato shari'a ta dora maka yadda zaka yi wajen abinda ya shafi tsuntuwa au jasadin ko kuma jiki jikin da bai halitta ka shahe shi ba ka taba shi ba bai halitta ka taba shi ba haramu ne ka taba jikin da bai halitta a gare ka taba ba to wajibi ne ka kame hannunka da garin game da taba shi au damin ko kuma zubar da jini haramu ne ka zubar da jinin da yake haramu ne a gare ka zubar da shi na'am
wala tas'adi kadamaika bima la yahillu laka
sannan kuma wala tas'abi qadamaika kadda kai tattaki ka tafi da kafafuwanka fi ma la yahillu laka cikin dukkan abin da bai halitta a gare ka ka tafi ba gurin da bai halitta ba a gare ka a ganka a wannan gurin to kai hakuri ka shafa wa kawar ka lahiya kalkace ta kai ka eh ka bar sayyada ta zauna ta huta an gane ko na'am
wala tubashir bi farjika aw bi shay'in min jasadika ma la yahillu laka
na'am malan yace wala tubashir ma la yahillu laka kadda ka kuskura kai mubashara wato ka hada jikinka da abin da bai halitta ba a gare ka amma bi farjika wato kadda ka kuskura ka sadu da matar da take bai halitta ba a gare ka ka sadu da ita aw bi shay'in min jasadika, ko kuma da wani abu daga jikinka, ka shafi matar da take bi halitta a gare ka, ka shahe ta ba, wannan duka bi halitta ba.
Allahu subhanahu wa ta'ala hum furuji muhafidun ila qawlihi ulaika humul adun
fa ulaika rabu
fa ulaika humul adun.
Allah subhanahu wa ta'ala yace walladina hum li furujihim hafizun, wato yana zanowa bayin Allah managarta wadanda suke masu gajewa aljanna. Allah yace su ne masu kiyayewa farjijikansu, wanda ba wanda yake ganin farjin su illa ala azwajihim, face dai matakin su aw ma malakat aymanuhum, ko kuma abin da hannayen su da musu ka mallaka. Wannan fa innahum ghayru malumin, wato waɗannan guda biyun su ne kadai ya halitta mutun su ga farjin shi, amma in dai ba su ba bai halitta ba. Muawiya ibn al-Hakam ko Muawiya ibn Haida ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, yace shin ya halitta a gare shi ya tube a gaban ƴan uwan shi mazaji, kowa ya tube ya sa kayan shi? Yace a'a, ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Yace to kuma idan ina ni da yawa, yace eh ihfaz aurataka, wato fa inna Allah ahaqqu an yustahya, wato ka kiyaye al'auralka, Allah subhanahu wa ta'ala shine yafi dacewa da aji kunyar shi. Inda har zaka ji kunyar dan uwanka ba zaka iya tubiya a gaban shi ba, to kai gogari ka kiyaye al'auralka, in ba dole bane sai ka tube. To dan za ka kwanta kai kada a dakin ka kalkace bari ka tube kai zindir, a ka kiyaye al'auralka. Na'am. Allah ya ce fa man ibtagha wara zalik, dukkan wanda ya nemi waɗansun waɗannan guda biyu, ya nemi biyan buƙatar shi ba ta hanyar iyalinsa ba, ba ta hanyar wato baiwarsa ba, to fa ulaika humul aduna, wancananka su ne masu ƙetarewa iyaka. Wato daga wannan gabarce malamai da dama suka yi magana akan cewa hatta al-istimna'u bil yadi yana daga cikin abin da yake haramu ne, mutum ya dinga wasa da gaban shi har ya fitar ramani, wannan haramu ne, shari'a ta musulunci ta hana, saboda ya fita daga cikin kalkashin waɗannan abubuwan guda biyu. Sannan ko mutum ya je ya sadu da wata dama, wannan akwai ayoyi da dama wanda sun yi bayani akan haramcin sa, ko kuma mutum ya je shi ya biya buƙatar sa ta wata hanya, wanda ko hanyar ma'luma ce aw ghayru ma'luma, wannan duka addini bai yarda da ita ba, matukar ba waɗannan guda biyun bace. Na'am.
حرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
الله سبحانه وتعالى يا حرمت الفحشة ما ظهر منها وما بطن, دكان ابن ده يبويو نا الفحشة wanda ake aikata shi da gababuwa, وما بطن da kuma abun da ya boyu a cikin zukata, wannan duka haramu ne.
In qaraba nisa aw tidami tidal haydihinna aw nifasihinna,
hakana Allah tsarkakeccen sarki ya haramta a kusanci mateke a lokacin da suke cikin jini na al'ada ko lokacin da suke cikin jini na biki.
Wa harrama minan nisa'i ma taqaddama dhikruna iyyahu,
malan yace Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta daga cikin mateki wadanda ambatan su ya riga ya gabata daga gare mu zuwa gare shi, ma'ana ma taqaddama dhikruna iyyahu, abinda ambatan mu zuwa gare shi riga ya gabata a baya, wato na a cikin kitabun nikahi kenan.
Wa amara bi akali tayyibi wa huwa al-halal,
Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da cin wato daddadan abu, wa huwa al-halal shine halali, wanda zaka nemo da gumunka da wahalarka.
Fala yahillu laka an ta'kula illa tayyiban wa la talbasa illa tayyiban,
bai halitta a gare ka ka ci wani abinci face sai dai wanda yake halali, haka nan bai halitta ka daura wani tufafi a jikinka sai halali,
wa la tarkaba illa tayyiban,
haka nan bai halitta a gare ka ka hau wani abun hawa face dai wanda yake halali a gare ka,
wala tasukuna illa tayyiban,
haka nan bai halitta ka zauna a wani gida face dai gidan da yake halalin ka ne,
watasta'mila sa'ira ma tantafa'u bihi tayyiban,
watasta'mila sa'ira ma tantafi'u bihi tayyiban, sannan kuma ka dinga aikata dukkan sauran abin da kake yin amfani da shi, to ka dinga yin amfani da halali.
Wa min wara'i dhalika mushtabihatun,
to abin da yake bayan waɗannan abubuwan da aka ambata na halali, to mushtabihatun, akwai waɗansu al'amurra masu rikitarsuwa. man tarakaha dukkan wanda ya bar yin ta'amuli da su salima ya kubutar da addinin sa kuma zai shafa za shafa mai lafiya
wa man aqadaha kana karati karati
haula al-hima yushiku an yaqafi to shikenan malam yace wa man akhadaha dukkan wanda yace zai dinga amsar shubha ya dinga ta'amuli da ita kana karati ya kasance tamkar makiyayi ne haula al-hima a gefan shimgi yushiku an yaqa fihi ya kusa saura kiris ya fada yin ya fada yin kiwo cikin wannan shimge din alhamdulillah wallahu ta'ala alam